Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
to Zahra bayan wata ganawa da suka yi da takwaran aikin sa na ce na Xi Jinping shugaban Amurka Trump ya ce zai dakatar da shirin sa na sake kara kudaden haraji kan kayayyakin kasar China sannan za a ji cewa shugaban Amurka har ila yau ya ce a shirye yake sake haduwa da takwaran aikin sa na Korea ta Arewa yayin da kuma a can wato kan iyakar Amurka aka fara batun cewa inda embassy suka ce za su samar da kudade biliyoyin dalili domin a samar da tsaro a kan iyakokin kasar ta Amurka da Mexico
kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya manoma na korafi kan matsalolin dake haifar da tangarda dangane da noman wannan shekara Sannan za ku ji cewa a jihar Plateau dake tsakiyar arewacin Najeriya an gudanar da bikin ba da kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar daukar hotuna. Bayan nan Ibrahim Ka Almasi Garba zai gabatar muku da shirin sa na amsoshin tambayoyin ku. Daga bisani za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Bayan wata ganawa da suka yi da takwaran aikin sa na China Xi Jinping shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shirin sa na sake kara kudaden haraji akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka. Yayin da yake magana da kan batutuwan da dama wato kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a ƙarshen taron G20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda ke gudana a Japan. Shugaban Trump ya kuma ce zai bar kamfanonin Amurka su rika sayar da kayayyakin su ga babban kamfanin sadarwa na Huawei wanda jami'an tattara bayanan sirrin Amurka suka yi gargadi kan wata manhajar sa da ka iya zama barazana ga tsaron Amurka sai dai kasar ta China ba ta samu wani sassauci ba daga takunkumin da Amurka ta saka mata tun a baya
At least the time being we're not going to be lifting tariffs
Gaban Amurka kenan yake cewa kallan a halin da ake ciki a yanzu ba za mu dage waɗannan takunkuman ba. Shugaban na Amurka ya ce a shirye yake sake haduwa da takwaran aikin sa na Korea ta Arewa Kim Jong-un a wannan yanki da babu dakaru wanda ya raba Koreyoyi biyu domin su gaisa. Trump ya bayyana hakan ne a wani sakon Twitter da ya wallafa gabanin ya soka a Korea ta Kudu a yau Asabar. Yayin da yake ganawa da manema labarai a gefen taron G20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a Japan, Trump ya ce ya yanke wannan shawara ne ta haduwa da Kim domin a cewar shi haduwar tasu wacce ba za ta wuce minti biyu ba za ta kasance tamkar ta mika nuna fatan alheri ne. Shi dai shugaba Kim bai ce komai ba dangane da wannan bukata ta Trump yayin da fadar gwamnatin Korea ta Kudu ta ce ba a dai cimma wata matsaya ba amma dai tana fatan za a ci gaba da tattaunawa. Ana da fatan wata sabuwar ganawa tsakanin Trump da Kim za ta taimaka wajen farfado da tattaunawar da ake yi kan batun nukiliyan kasar ta Koreya ta Arewa. Ta da gefen kuma shugaban na Amurka ya yabi Muhammad bin Salman na kasar Saudiya yayin da shugabanni biyu suka hadu a gefen taron na G20 wanda ke gudana a Japan inda ya kira shi abokina wanda ya yi aiki na azu a gani. A yau Asabar shugaba Trump ya ce ya ji daɗi da Saudiya ta sayi kayayyakin soji daga hannun Amurka inda ya ƙara da cewa Yarima Salman ya buɗe hanyoyin da za su bunƙasa fannin tattalin arzikin ƙasarsa ta hanyar samar da sauye-sauye. Sai dai yayin ganawar da ya yi da manema labarai shugaban na Amurka ya ƙi ce ofan kan ko zai tada batun kisan ɗan jaridan nan na ƙasar ta Saudiya wato Jamal Khashoggi. shi dai Rima bin Salman na fuskantar suka daga sassan duniya tun bayan kisan dan jaridar a kasar ta Turkiya a bara bayan kuma ganawar shugabannin biyu a yau Asabar Fadar White House ta ce sun tattauna kan batutuwan da suka shafi barazanar Iran da kuma batun samar da daidaito kan farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya da na muhimmancin kare haƙƙin bil'adama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an gaggan kasashen duniya haɗe da Iran sun haɗu a birnin Vienna domin gudanar da taron da aka saba duk watanni hudu inda aka tattauna kan batun matsayin da aka cimma kan batun nukiliyar ƙasar Iran. Iran ta ce wannan taron na Vienna shine zai bada dama ta ƙarshe wajen ceto matsayin da aka cimma bayan ficewar Amurka daga wannan yarjejeniya. Ita dai Iran tana barazanar ƙara bunƙasa adadin sinadarin uranium da aka amince mata ta yi amfani da shi ƙarƙashin matsayin da aka cimma. Domin a sassauta mata takunkumin tattalin arziki da Amurka ta kakaba mata. A yan kwanakin nan rahotanni sun nuna cewa Iran din ta ƙara adadin amma kuma mun kasar ta Iran sun musanta waɗannan ikirari. Ta Iran ta ce ta saka wa'adin nan da ranar 7 ga watan Yuli ga kasashen nahiyar Turai da samar da matakai na sassauci na dogon zango kan takunkumin Amurka. Kuma ba haka ba za ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin na uranium zuwa matakin da za a iya kera makamai. Ita dai kungiyar tarayyar Turai tana kira ga Iran da ta ci gaba da mutunta wannan yarjejeniya. A wannan mako ne ƴan majalisar dokokin Amurka suka amince da samar da wasu biliyoyin daloli ga ma'aikatan tsaro na tarayyar kasar waɗanda ke ayyuka akan iyakar Amurka da ke kudu maso yammaci. Hakan na zuwa ne yayin da ita ma Mexico ta ƙara tsaurara matakan tsaro akan iyakarta da Amurka inda ta tura dubban jami'an tsaro na musamman zuwa kudanci da arewacin kan iyakokinta. Yayin hakan kuma muƙaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Kevin McAleenan ya ce zai gana da jami'an tsaron ƙasashe uku da suka tunkari matsalar bakin haure a mako mai zuwa yayin da hukumomin Washington ke kokarin cimma wata matsaya ta samar da mafaka tare da Guatemala domin a rage adadin bakin hauren da ke mai da hankalinsu kan Mexico da Amurka domin neman mafaka.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da damuna suke ci gaba da sauka a sassan Najeriya, manoma a jihar Borno suna korafi ne kan matsalar da ke haifar da tarnaƙi dangane da noman wannan shekara. Waɗanda suka ce idan ba a magance su ba, jama'a za su iya fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana daga Maiduguri.
Kusan kashi 50 na al'umman jihar Borno dai manoma ne, sai dai wannan batu na tsaro ya shafi al'umman wannan jiha da dama, musamman ma manoma da makiyaya da kasari suka fuskanci barazana na ayan kungiyar Boko Haram sakamakon irin kisan gilla da aka yi ma manomar a mafi yawa a gonakinsu da karancin taki da suke fuskanta a yanzu hakan sakamakon hana saida takin a jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa da jami'an soja suka yi. Ana zargin cewa akan yi amfani da shi wajen kera bumabumai da akan kai hare-hare kan jama'a da su, wanda hakan ne ma ya hankalin hukumar samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira FAO a takaice, wanda shugaban hukumar Mr. Sofyan Kuruma ya koka game da wannan batu da ma ya ce karancin takin ko kuma haramta saida takin a kasuwar fage na iya mahaddasa karancin abinci.
One of the major challenges we face is the
Mr. Kuruma ya ce babban matsalar yanzu da muke fuskanta shine haramta taki a jihohin nan guda uku, muna kuma zaton hakan zai iya shafar yadda za a samu albarkacin noma, amma za mu meka wannan batu zuwa babban birnin tarayya a don mu samu maslahan wannan matsalar.
To see how best we could address that.
Waya ma manoman da ke jihar Borno ke tinkarin shirin wannan noma na wannan shekarar ne, ga dai abinda wasu suke cewa.
Suna na jin mai shakima ma shirin noma, yanzu ma tractor muke nema za mu saka shi a cikin gonarmu.
Kuma wani matsaloli ne ku mata manoma kuke fuskanta?
Eh to matsalolin mu muna neman tractor, muna neman tallafi wanda za a iya tallafa ma mata da yake muna daga JU, to kuma dukan su manoma ne, muna neman taki.
Matsalan tsaro haka nan a bayan gari, idan mu ce bayan gari ana magana manoma na fuskan da hatsari kamar wani kira da kuma gwamnatin ganin cewa an babu kariya ko cigaba da harkar noman su
eh to muna kira da gwamnatin nan ne da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya muna roƙon gwamnatin nan kuma mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana
sunana Bunu Gani Mustafa Borno Agri Village Kasaba eh to ya shanin noma yake a Borno shanin noma ne ga yanan to dan dama da akwai tsoro saboda amma duk da ka sai mun daura mun yi shi ba gudu ba jala ba dole in ban wuyi ba yin wani kashe mu yanzu haka mun fara noma mun je mun share yare problem da muke jira nan da kwana biyu na insha Allah rabbi za ka mana ogan mu zai ka mana tractor
sai dai shi ma sabon gwamnatin jihar Borno Professor Babaga na Umar Zulum yana mai nuna damuwarsa game da wannan matsala na rashin tsaro da yace ya shafi harkokin noma da kuma yace za su dauki matakin kare waɗannan manoma da tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da gudanar da harkokin noman su kamar yadda yake jama'a abin da ke cewa
kuma fannin gwamnati mun yi da mun yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hunters da sojojin mu tabbatar mun kawo tsaro ga kasan Borno saboda mutanen su samu su je gonakin su su yi noma don saboda wadatar abinci shike abin da ya kamata mutum daga farko ya samu sauran abubuwan da ya kamata hanyoyi da makarantu da muka yi magana mutanen su samu zuwa kauyukan su je ba wanda zai hana su
an dai samu kungiyoyi da dama masu zaman kansu da ke taimaka ma harkokin noma a shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma ga kananan manoma kamar kungiyar ICRC wato Rescue Committee a takaice wanda yasa hakan ke rabon iri ga manoma da ma wasu abubuwan da suka shafi fatanya manjagara da dai sauransu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Wannan so mun tabbi ne daga rahoto na musamman da Haruna Dauda biyu ya hada mana sai a saurari shirin mu na gobe Lahadi domin jin cikakken rahoton. Yanzu kuma za mu koma jihar Plateau dake tsakiyar arewacin Najeriya inda aka gudanar da bikin bada kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar daukar hotuna dake nuna yadda mutane ke rayuwa musamman ma abinda ya shafi al'adun wata al'umma. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen talabijin na muryar Amurka a wato taskar VOE Ilyasu Kasumu ya hada mana kan wannan biki da ya gudana a kwanan nan.
Mawaki Steve Ron Pumpkin nan yake kayatar da baki da irin waƙoƙinsa na country music. Dama dai gurin guri ne na nuna bajinta.
Ladies and gentlemen, a round of applause for Mr. Edward Romeo Audi.
Amma wannan karan nuna bajinta a fagen daukan hotuna. Wannan shine bikin ba da kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar daukan hotuna masu nuna rayuwar mutane iri-iri dake jihar Plateau arewa ta tsakiyar Najeriya wanda kungiyar BRIC ta shirya da haɗin gwiwar bikin nuna al'adu na Jos wanda yakan kama a Jos din.
Lokacin da nake zaga a cikin jihar Plateau sai in ji kamar na tsaya in taka don na gane wa idanuwana albarkacin dausayi duhatsu da tsaunuka. Ta hotuna za mu iya ganin kyawun mutane wurare da kuma al'adu. Abin da muke son nuna a jihar Filato kenan.
So that's what we want to celebrate here on the plateau.
Shi hoto shine abin da yake aje tarihi kuma gaskiya idan mutum ya tsaya da kyau ya kalli hoto kai za ya da na hoton da aka dauka tun kafin a fika in ka kalla zaka ga ashe ta irin rayuwar da kake kenan zaka so irin rayuwar ta to ta hoto ana iya tura sakonni
wanda suka shiga gasar sun dauki hotuna iri daban-daban da suke nuna ababe daban-daban na kayatarwa game da Jos din da majar Plateau wacce ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula masu nasaba da addini da kuma kabilanci.
Dayan wani abu in ka ce ma mutane kai daga Plateau ne za gan kaman ana fada ne a Plateau a duk da cikin fadan da yake yi ana murna a cikinsa.
Ita jihar Plateau duk wanda ya santa a shekarun baya da suka shude
jaha ce ta zaman lafiya da kuma rayi al'adu. So wayannan mutane da suka shigo suna ɗaya daga cikin wanda suke so su sake farfado da jahar Plateau gurin inganta al'adunmu da kuma farfado da zaman lafiya, wanda alhamdulillahi ko anan yanzu idan ka lura zaka ga fuskokin al'umma kala-kala daban. To ka gani idan har wannan abin zai ci gaba da ɗorewa, to ina ganin gaba-gaba insha Allah jahar mu ta baya za ta dawo.
Ana gani irin wannan gasa za ta taimaka gaya wajen canza irin suna da garin da kuma jahar Plateau suka yi daga waje na husuma da tashin hankali zuwa waje na lumana da hazaka. Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu.
A gaida Iliyasu Kasimu, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji amsar tambayoyin wasu masu sauraronmu da dama, ciki har da Umar Aliyu daga Borno, da Sani Aliyu daga Kano, da Usman Yusuf Kaduna, da dai sauransu da ke son jin tarihin harshen Hausa. To idan masu tambayar na saurare, ga ansar da shugaban jami'ar koyo daga gida ta Najeriya Professor Abdalla Uba Adamu ya bayar.
To magana ta gaskiya shine ba wanda zai bude baki ya ce da kai ga asalin wani yare ko wani harshe. Ana amfani da alamu ne na zaman mutane a wani guri a tabbatar da zaman su a wurin ko kuma yadda rayuwar su take da kuma inda suka taso daga wani wuri zuwa suka koma wani guri. Kamar mutane mutanen Ingila ai da asalin su daga Jamus suke suka taso suka gangaro suka koma Ingila din wata kabila ce a kasar Jamus ta koma Ingila suka zama English. Amma mu maganar Hausa ba wani wanda zai ce da kai wai ga asalin Hausawa ko ga asalin yaran Hausawa, ba wai babu asalin ba ko kuma babu asalin yaran, a'a. Har yanzu bincike bai kai mu inda zamu zo mu samu wani abu abunne ko aboye ko arbuce da zai ba mu wato karara wata hanya da ta nuna cewa ga asalin Hausawan ba. Abinda muke da shi a yanzu a nazarcen hasashe ne. Misali akwai hasashen cewa watakila harshen Hausa ya samu asali ne daga Habasha. Ba dan komai ba dan ganin cewa akwai wani abu da Hausawa suke yi wanda ya kwatance teniya da irin mutanen Habashan. Ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi shine na bautar rana. To a cikin ɗaya daga cikin wato ta'adodin ba Hausawa akwai inda ake wata waka da ko kuma wani wasa ne da ake kamar cewa ana bauta wa rana. To wannan shine ake ganin cewa akwai kamanceceniya tsakanin Hausawa da Habashan, wataƙila ko daga can suka fito. Sannan na biyu wani hasashen dai na kuma dai Habashan shine takamaimai abin da ya shafi Kano. To shi Kano an ce ɗaya daga cikin mutanen da suka karfafa Kano ba wai suka kafa ta ba, suka karfafa ta sunan shi Dala. Wannan tudun ga Dala daga sunan shi aka samu. To ana hasashen cewa Dala din daga Dahalak ya fito. Dahalak kuma wani tsibiri ne a wajen Ethiopia Eritrea. Duk dai wata Habashan ne. To amma ai da ya zo ya tarar da mutane a wurin. Ba wai shi ne ya zo ya kafa alkariyar Kano ba, a'a, zuwa ya yi ana cewa ka karfa ne zai ɗauki giwa a kafatarsa zai kaza zai kaza, kuma shi ya kawo musu nau'in bauta irin na mutanen Habasha su yi kusurwa guda hudu su yi masallaci su yi idi, saboda duk wannan dangantakar mutanen Habasha da kasashen Laraba Hijaz ta kamaimai Maka ya riga ya sa sun san cewa ana da masallaci ana yin idi. To daga wannan da halaka din ake hasashen cewa an samu Hausawa. To amma kamar da nika maka wannan ba za ta yiwu ba, saboda da ya zo ba wai shi ya kafa alkariyar ba, mutane ya zo ta rada gurin kawai ya mulke su. To kaga wannan hasashe kenan na farko na cewa Hausawa suna da alaka da Ethiopia wato East Africa ko kuma ce gabashin Africa. Hasashe na biyu shine a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin Misira akwai wani fir'auna ana kiransa Hausal to ana ganin cewa wannan Hausan din da mutanansa bayan ya gama fir'aunancin shi ko korarsa akai ko ma dai menene dai ya bari ya gangaro ya ta yawo ya ta tafiya da shi da mutanansa to of course shi ya rasu mutanen nasa suna nan aka ta tafiya aka ta murgina a karni har suka gangaro suka zo waje jan daura anan suka kafa sansanin su kuma suka zama su saboda haka ana ganin cewa daga Misra jama'ar Hausal su suka taho to kamar yadda naga maka duk wayannan hasashe ne babu wani abu tabbaci da zai nuna maka cewa a Misra din akwai masu yin Hausa yadda muka santa amma kuma Hausa ma yadda muka santa yanzu ta bambanta da Hausan da ake ta shekara 100 ita kuma ta bambanta da Hausan da ake yin ta shekara 200 saboda cakudodoniya da ake da mutane da kuma yarurake da ara-ara da ake da kalmomi da na ta'adodi wanda yake ya riga ya canza alƙiblar din Hausawa yanzu Hausar ƴan boko ma daban take da Hausar wanda ba ƴan boko ba wanda Hausa ce saboda Hausan ko ta kuma kowane yare rai ne da ita murginawa take ta dauko wannan ta murgina shi ta narkada shi ta ramanata saboda haka idan aka ce za a ga ana ta bincike wai menene asalin Hausawa ko asalin harshen Hausa wato za a dauki lokaci matuka kafin a samu wani abu tantiri wanda za a ce wannan shine kimiyya ta bayar a matsayin tabbacin cewa wannan abu ya tabbata abinda kawai ake da shi kamar yadda ga muka hasashe ne wanda za a ce hypothesis ko theory ko speculation amma ba wani abu tabbas wanda zai nuna muka wani abu abin mamaki shine ana yawan danganta cewa kasar arewa kasar inda Hausawan suke ba wani wai takamaimai a ce wai ba Hausawa bane a gurin kuma duk wanda suka zo suka rubuta tarihi kamar yanzu wannan shi baya gidan da ake magana wanda da yawa mu ba yadda ma akwai shi ba shi ma ba wai shi ya kafa kasar Hausa ba zuwa yayi ya tarar da mutane ya tarar da sarauniya ta tana mulkin ta kuma shekara da shekaru ita kanta ta jima tana mulkin kafin ita kanta kuma akwai wanzu wanda suke mulki da yawa kanta to amma sai kaga wayansu malaman tarihi na Turawa suna nan suna son su nuna cewa baya gida kamar shine asalin Hausawa ba shine asalin Hausawa ba babu ma wani baya gida saboda a lokacin da aka yi wannan aka yi daurama garin Bagadada bai isa ce zai turo wani mutum ya to hatta daga Bagadada har wai Borno daga Borno kuma yazo daura ya ce zai abun ba kauyen ne kauyen na Sassallama saboda haka babu wani magana wai wani dan sarki ya taho daga wani guri ya gangaro to duk wannan labarai ne ake yi kawai dan a nuna cewa bakar fata bai da asali bakar fata bai da usuli bakar fata shi ba komai bane bakar fata tarihin sa yi masa shi aka yi saboda bai da wani alamar rubutu wanda zai adana tarihinsa bai da wata hanya da zai tabbatar da tarihin kansa da kansa mutane ne suke zuwa suke kirkiro masa tarihinsa suke tusa masa a kansa dan dai kawai a nuna cewa bakar fata ma mutum bane to ka ji dai wannan shine dai daga cikin abubuwan da ake fuskanta a yanzu a duniyar nazari game da ainihin tarihin Hausawan
to prof idan kace maganar bayaji da soki buru ce wato kenan ina batun Hausa bakwai da Banza bakwai
na farko ma dai an daina cewa Banza bakwai mai girma sarkin daura a shekara ta 2009 nake jin ya bada umarnin cewa a daina cewa da su Banza bakwai sai dai ƴan uwa bakwai to maganar Hausa bakwai da ƴan uwa bakwai kuma wannan tarihi ne na Hausawa tabbas akwai mutane ƴan uwa bakwai akwai kuma mutane Hausa bakwai wanda sarakuna ne suka zo suka mulki kasashen Hausawa wanda suka zo suka yi mulki akai amma ai ba su ne asalin Hausawa ba misali a Kano a Kano a lokacin da Bagauda ya zo Kano ai ba wai ya zo ya tarar da gari bane ta yau babu kowa ya zo ya tarar da mutane a wurin ya tarar da kasuwanci ana harka ana kasuwanci sosai a bakin kurmi matsalar ita ce da makera da manoma da maharba da masaka duk suna zaune suna zaman ƴan marina ne kowa gabansa ya fuskanta an kasa zama a hada a hadu a ce waye zai shugabance mu waye zai mulke mu tsakaninmu shine suka aika saboda a daura a lokacin tafi kowace kasa ƙarfi a kasar arewa tafi kowace kasa sarakuna shi suka roka suka ce suna son a turo musu kantoma wanda zai zo ya tsara musu yadda mulki yake a dangon shine aka turo Bagauda din ya taho saboda haka da yazo ya tarar da mutane suna harkokin su suna sana'o'in su kawai neman kuɗin su ne wanda ke kuma dama shi sai ake cewa kana suna da wannan neman kuɗin su ne ya hana su zauna su ce ba za su zauna su tsara kansu mulki saboda kun wanda ya fito yake zai mulki sai ya ga cewa a'a wannan bai isa ya mulke shi ba so sai suka ce gwanda dai su kirawo wani daga wani guri su zo ya zo ya musu saboda haka maganar Hausa bakwai tana nan ƴaƴan sarakuna ne amma dancan cewa Larabawa ne bata taso ba saboda babu wani abu a cikin su ko a rayuwarsu ko a tarihin ko a falsafarsu da ya nuna wani larabci illa iyaka an ce wayannan ƴaƴan sarauniya ne wannan kuma ƴaƴan kishiyarta ne karba gari mun karba gari da duk wannan dai hayin tatuniyar so wayannan ƴaƴan sarakunan su aka tura su suka je suka yi kantomomi a kasashen Hausa wanda dama can akwai wannan kasashen akwai mutane a wurin sun zo rano sun zo zariya sun zo daura da of course a daura din suka fara sun zo Katsina duk wayannan guraren da ake kiransu Hausa bakwai da kuma guraren da ake cewa kamar ƴan uwa bakwai kamar su Oyo kenan ana ganin ta kasar Yaroba ka ji ma Allah ya raya cewa daga kasar Hausa aka tafi kasar Yaroba aka je aka mulke su ana ce da basuma sannan da nufi da kwararrafa da shauransu to sarakuna ne ko kuma daga kai ne ko kuma zaka iya cewa wakilai ne ko kuma jakadu ne ko wani abu dai na sarakunan suka je suka kafa sansanin su suka haɗu da mutanen daga baya kuma suka yi musu mulki to amma dan can cewa Larabawa ne ko ƴaƴan Larabawa ne duk bata taso ba wani abin da ya danganta su da Larabci da yaren su da kalafarsu su da komai
to professor daga cikin kasashen Hausa na yanzu shin akwai waɗanda aka tarar da masu amfani da wani harshe daban sabanin Hausa kafin suka rikide suka zama Hausawan kuku ya ne
a iya sani na babu a iya sani na to amma ba za a rasa mutane wanda suke nazari a kai ba wanda kuma za su iya fito da wannan amma ni na san akwai wani littafi da aka buga sanan turai ana kiransa being and becoming Hausa being and becoming Hausa wato jama'a akai wani taro aka ce bari a rubuta littafi akan takamaimai tarihin Hausawa da shauransu to Allah cikin ikonsa ni aka aiko wasu wanda suka buga littafin a turai suke cikin America ne ma to su suka da buga aka buga littafin aka turo mun aka ce in sharhi akai mai sharhi akai na nuna cewa duk abin da ake da shi akan tarihin Hausawa da kuma rayuwar Hausawa din gaskiya magana a bashe ne a littafin
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin professor Abdalla Uba Adamu da ya ansa mana tambayoyin da salamun Abu da ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim ka almasi garba ke cewa a huta lafiya
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Kabiru Hassan Malam Maduri da Muhammad Sadi Dan Hausa Baturiya a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka dan Allah ku ba mu dama mu tunawa gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi batun sabon ƙarin albashin da ya zama doka har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa ma'aikata ba su gani ba a ƙasa tukin alƙawari dai cikawa sai wasika daga Usman Kasim Kringin dan jihar Damagaran ta Jamhuriyar Niger inda yace Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ina so na tofa albarkacin bakina dangane da sanarwar da gwamnatin ƙasa ta Jamhuriyar Niger ta yi na cewa ta tsige magatakaddan gari na biranen Agadas da jihar Difa hakika hakan yayi daidai amma har yanzu mu talakawa muna buƙatar a tsige prime minister ƙasa wato Malam Briji Rafini ganin yadda ya zama dan amshin shaton gwamnati ne kawai babu wani sauye-sauye da muka samu har ya zuwa wannan lokaci Allah da ya kyauta amin sai sako daga Iliya Usaini Usman journalist Pataskun da Sulaiman Adamu Tandari da Amina Garba Auta Angwar Jaji inda suka ce salam BOA Hausa hakika mun yaba da matakin da court ta dauka na dakatar da dokar sa lasisin wa'azi ga malaman jihar Kaduna dan haka Allah ya sa gwamnatin Nasiru El-Rufai ta bi umarnin kotu ta janye dokar cikin gaggawa sai sako daga Malam Usaini Dangwate Karasuwa da Ibrahim Musa Wada inda suka ce salam BOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayenka dari ba daya da ka kawo mana saukin duk wata matsala har-hari kamar na su Boko Haram da ƴan bindiga dadi har ma da barayin shanu da fada tsakanin makiyaya da manoma tare da shugabanni na gari amin sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a inda yace mutuwar wasu mutane masu aikin haƙar ma'adanai fiye da 30 sakamakon ruptawa da wurin aikin yayi a lardin Lualaba a kudu maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo hakan abin jimami ne da alhini kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice
Ran wata ganawa da suka yi da tabar aikinsa na China Xi Jinping, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake kara kudaden haraji akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka, yayin da yake magana kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a ƙarshen taron G20 na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki. Shugaba Trump ya kuma ce zai bar kamfanonin Amurka su riƙa sayar da kamfani wato kayayyaki ga kamfanin Huawei.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Vitek Zanga-Zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Vous avez Afrique, dites-le à un ami.